الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bayan haka ina yi wa ƴan'uwana mata da muka haɗu a wannan yammaci mai albarka, sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan yammaci na Juma'a 2 ga watan Rabi'u Tsani, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1444, wanda shine daidai da 28 ga watan Oktoba shekara ta 2022 miladiya, a wannan gari na birnin Kudu, a wannan yammaci na Juma'a mai albarka, domin ce ɗan uwanmu murna wannan arziki da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta su da shi na shaida auren ƴaƴansu ƙasa da minti 15. Ko abinda bai gazawa haka ba za a yi kiran sallan magariba. Allah ya sani bisa ɗabi'a in zan zo irin wannan zaman na kan taho da shauki na cewa za a haɗu da ƴan uwa mata waɗanda wataƙila inda wa aziza aure. Amariya irin wannan bigiran duk abinda za su samu na tarbiyya na seti muna kyautata sun cewa sun fito daga inda za su samu wannan ko sun riga da sun samu. Amma takaitacciyar tunatarwar da zan yi ma kaina in yi wa ƴan uwana kuma mu yi waɗannan amare ga baki ɗaya da ni da ku shine wasu muhimman abubuwa da ya kamata a ce sun sanya su a gaba a cikin zamantakewa ta aure domin samun ingantacciyar rayuwar aure. Abu na farko wanda yake mai matuƙar muhimmanci a dukkanin wani aiki na alkhairi da mutum ya sa a gaba, musamman ma ibada ta aure, shine ikhlasi. Yi domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Ki ɗauka cewa auren nan da za ki yi ibada ce ga Allah maɗaukakin sarki. Ba wai wuri ne na golewa ko wuri na shakatawa ko na jin daɗi ko kuma an je a yi ta rayuwa ne wadda take kullum cikin kwanciyar hankali 100%. Hausawa sun ce wai zo mu zauna zo mu sama. Kuma shi duk al'amarin da aka ce wannan abin sunan shi ibada, to lallai ne Allah maɗaukakin sarki sai ya jarabta ka a gurin tabbatar da wannan abin domin ya ga da gaske kake yi ko kuwa ka faɗa ne da baki. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah maɗaukakin sarki ya ce shin mutane suna tsammanin cewa dan sun ce sun yi imani za mu bar su haka nan ba za mu jarabe su ba? Da haka rayuwar aure hanya ce ta neman aljanna, hanya ce ta bauta wa Allah maɗaukakin sarki. Don haka dole za a ci karo da ƙalubale, za a iya cin karo da matsaloli, za a iya cin karo da yau da gobe, amma babban abin da zai ba ki dagewa a kan wannan al'amari shine ki san cewa tun farko dama ibada kika je yi, kin je neman yardar Allah maɗaukakin sarki ne. Don haka ba ya sa ran cewa 100% dama abin da kike so za ki samu. Kuma wanda baki samu din ba ma za ki haƙurƙuntar da zuciyarki domin kin san kina yi ne domin neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Da haka babban guzurin da mace za ta yi wa kanta a jin daɗin rayuwa ta aure shine ta yarda cewa ibada take. Sannan ta yarda cewa wannan bawan Allah da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ta da shi a matsayin abokin rayuwa da zamantakewa, to ta gane cewa yana da wata falala a kanta da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Allah ya sanya hanyar samun aljannarki a bisa biyayya da tautayin da za ki mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce, ya ce da zai yi mawa wani umarni da yi wani sujjada, to da ya yi mawa mace umarni ya ce wa mijinta sujjada saboda girman hakkin shi da yake kanta. Da haka biyayyar aure da kyautata wa miji abu ne wanda yake wajibi ne a kan kowace macen aure. Duk wanda aka ce yau an shafa Fatiha an daura aure tsakanin wance da wani, to fa shikenan yina yi bari na bari, in ji Hausawa da suke cewa kullun nakan ce sai mu ƙara da cewa a cikin neman yardar Allah. Domin ita biyayyar miji ba makauniyar biyayya bace ba, biyayya ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya mata togaciya. Duk wani bawa, duk wani abin halitta da aka ce ka yi ma wa biyayya, to ana sa ran cewa babban ma'aunin da za ka yi gurin yi mishi biyayya shine bisa abin da Allah da manzonsa suke so. Don haka abin miji sau da ƙafa shine babban guzuri kuma babban umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma wa mace a matsayin rayuwa ta aure. bayan biyayya akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce mace ta gwama su da wannan saboda ya zamanto abin da ta sa a gaba na biyayyan nan ya zamanto yayi armashi. A ciki akwai girmama miji da mutunta shi. Matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi to ki bashi wannan matsayin. A ciki akwai kula da damuwar miji. Miji idan yana cikin damuwa to ki kula da damuwar shi. Idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki. A ciki akwai ki kasancewa mijinki cikakkiyar abokiyar neman aljanna. Ba ke kina wani gwadabe mijinki yana wani gwadabe ba. Har kullum ya zamanto dukkanin abin alkhairi idan ya tinkaro ko ya taso to ki rika jin cewa ba naki bane ba ke kadai zuciyarki ba za ta nutsu ba sai kin janyo mijinki kun haɗu tare domin neman aljanna tare ku gudu tare ku tsira tare kamar yanda yake Allah madaukakin sarki ya yi wa muminai na ƙwarai take da cewa suna umarta junansu da kyakkyawa kuma suna hana junansu da aikata abin da yake mummuna saboda fatansu da manufarsu shi ne su samu tsira da rabauta ranar gobe kiyama. To ina da miji kuma da za a ce ana rayuwa da ake fatan a rayu a duniya tare abin da Hausawa suke mafita ko na buri a cikin rayuwar aure shine mutum ya dora rayuwarsa akan gwajabe na tsoron Allah madaukakin sarki. Duk abin da za ku gudanar da ke da mijinki a yau da goben ku to ya zamanto mai Allah ya ce mai manzansa ya ce shi kin saki. Afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun am man assasa je guda biyu bangarori guda biyu gini guda biyu wanda za a ce wannan gashi an yi shi ne domin neman yaddar Allah bisa tsoron Allah aka kafa wannan ginin aka sanya tubali aka rayu a cikinsa shin zai zamo ɗaya da wanda kawai ƴan taci barkatai ne ba su damu da gartattu da su dora a kan shi. Abu na gaba wanda yake ya shafi mu'amala ne ko zamantakewa tsakaninki da mijinki. Namiji kamar yadda muka sani halittar shi da ɗabi'ar shi ta sha bamban da ta mace. Shi sa bisa sanin da Allah madaukakin sarki ya yi tun kafin ya samar da mu na kowa ga abin da ya dace da shi sai aka sa shi a bigiran da ya dace da ɗabi'arsa da halittar. Shi sa aka ce ke ki mishi biyayya ba shi ya miki biyayya ba domin shi a bisa ɗabi'ar shi yana so ya zamo shi ne a sama ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ko yaushe namiji a sama yake. Mu tambayi masu ƴaƴa maza da mata labari ku ji yaro ko karami ne yayyan shi mata a saman shi da ya ga ya dan fara tasawa gani yake yi a saman shi yake saboda wannan adabi'ar shi yake. Da haka ki ba ma wa mijinki cikakken girman da Allah madaukakin sarki ya bashi ba kuma bisa yi da nuna gazawa ko kasawa ko kuma jin dole nake yi ba a'a ki yi daga zuciyarki ya gane cewa har daga cikin zuciyar shi kike mishi wannan abun ba dan wani maki ko dan wata maslaha da kike nema ba. Wasu matan suna da wata ɗabi'a in kin gansu suna zaune lafiya da miji suna farin ciki da miji suna hab-hab ayi mai girki mai kyau a gama abinci da wuri ayi wanka ayi kwalliya ayi kunshi ayi kitso to da abin da take nema. Mata da yawa suna aikata wannan wanda wannan sai ka ji musu tsoro to dan meye suke yin wannan abin ke da ake so ki yi domin neman yaddar Allah ki faranta wa miji. Da haka a girmama miji da duk abin da yake sunan shi girmamawa. A mu'amalance shi da duk abin da yake sunan shi mu'amala kyakkyawa a cikin zamantakewa musamman abin da ya shafi harshe da magana. Harshe yana da tasiri mai girman gaske gurin samar wa mutum kyakkyawan matsayi a zuciyar dan uwansa dan adam ko rusa shi. Shi sa za mu ga addinin musulunci ya sanya kyakkyawar kalma ma a matsayin sadaka saboda irin tasirin da take da shi idan an yi mawa ma'abuci. Da haka ki san irin maganganu da lafuzzan da za ki yi mawa mijinki ko da rai ya ɓaci ko da an samu matsala kar ki kasance cikin irin matan da idan gidansu ya rufe komai ya zo baki za su faɗa wa miji saboda suna ganin za su amayar da ɓacin ran da suke ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta cewa wata rana shi da Nana Aisha suna zaune sai ke cewa Nana Aisha ina ganewa idan kin yi fushi da ni ma'ana an samu saɓani irin yadda yake giftawa a tsakanin ma'aurata. Ya ce ina ganewa idan kina cikin irin wannan yanayin da ni kuma ina ganewa idan kina cikin farin ciki da ni. Sai ta ce mishi ya Rasulullahi ya kake ganewa. Ya ce mata idan kina farin ciki da ni to in kin tashi za ki rantsuwa sai ki ce wa Rabbi Muhammad ina rantsuwa da Ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya ce idan kuma kina fushi da ni to sai ki ce wa Rabbi Ibrahim sai ki rantsuwa da Annabi Ibrahim ki rantsuwa da Allah madaukakin sarki Ubangijin Annabi Ibrahim. sai ta ce ya rasulullahi ba zan kaura cewa komai ba sai kiran sunan naka shine karshen bacin ran da zaka iya nuna amma ke idan kina fushi da miji duk wanda ya shigo cikin gida sai ya san a bacin rai kike da shi daga maganganun da za a ji kina gaya mishi wannan baya daga cikin dabi'u na mata na kwarai wanda suke ababan buga misali da aka yi mana umarni da mu kasance mun dauke su a matsayin ababan koyi har a cikin rayuwa duk irin kangarewan miji da rashin kyautatuwar halinsa ana sa ran cewa da kyakkyawan lafazi ana samun kansa mu dauki tarihin Asiya bintu Zahin matar Fir'auna ya ishe mu misali duk irin kangarewa ta Fir'auna da wuce gona da irin da ya kai har yana ganin yana ikrarin cewa shi Allah ne ya shiga hali na tsoro da firgici da ya dauki matakin da duk dan da aka haifa a cikin al'ummar Banu Isra'il to zai kashe shi saboda bokayensa sun ga mai za a haifi dan da zai zo ya kasance maka barazana a tattare da kai amma da kalmar da kai amfani da ita cikin hikima da kwantar da kai da nuna cewa ta yadda ita mace ce shi miji ne yana samanta ta janyo ra'ayinsa har aka bar Annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a kashe shi ba kai ba ma ba a kashe shi ba a cikin gidan aka rike shi kuma wa'adin Allah madaukakin sarki da ya dauka akan addarawa Annabi Musa ya zamanto ya rayu ya kasance ya cika bisa wannan hikima da kwantar da kai da Asiya bintu Muzahim radiyallahu anha tayi da haka mu dauka cewa muna da tasiri da zamu yi wa mazaje ta hanyar amfani da lafazi wanda yake ya kamata saboda irin muhimmancin da lafazi yake da shi a cikin zamantakewa da kuma rayuwa ta aure rayuwar aure yar hakuri ce dole sai an yi hakuri sai an jure sai an yi kawaici ba wata mata da zaki gani a dakin mijinta sai bugi kirji ta ce miki 100% duk abin da nake nema ina samu ba zai yi dole sai an hada da hakuri Hausawa sun ce wai zo mu zauna zo mu saba dole duk yanda kike ganin yana son kina son shi dinnan yanzu da an danyi mintuna ba ai waya ba ka danye kira nayi misin nayi wacece dukkan wannan ba zai dore ba sai an hada shi da hakuri ba abinda mutum zai kai ga gaci na nasara a rayuwarsa sai yayi hakuri da haka mata da suka san kansu suka siffanta da sifata hakuri suka samu daraja mai girman gaske a cikin rayuwar auren su suka samu kima da mutunci a gurin idanun mazajen su kuma Allah madaukakin sarki muke kyautatawa zakan yata na dan musulada wanda yake gwaggwaba Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah madaukakin sarki ya saka zai sakantawa bayinsa waɗanda suke masu hakuri da lada wanda yake babu lissafi babu iya hakuri a cikin rayuwa yana gadawa da mutum riba mai girman gaske musamman a cikin rayuwar aure ba komai bane ba idan an yi miki zaki tanta wata matsalar ba ta kai ki furta ko ki nuna cewa kin gane ana yi ba wata kuma ko kin gane ba duk dai idan an yi zaki magana ba ki zamanto mace mai datta ko mai kawaicin da duk ran da mijinta ya ji ta daga baki to ya san fatura ta kai bango ya san cewa lallai wannan an yi mata wani abu wanda yake mai yawa ne sai ki ga miji kuna yar kunya da shi domin ya san ba ki saba da complain amma duk irin matan nan masu daga an yi abu daya biyu uku yau an yi kin yi complain gobe kin sake yi jibi to wata rana ko an yi miki din bisa ba daidai ba ba za a gani ba saboda ne kin saba ni ta kin saba complain hakurin nan kuma ya shiga kowane fanni na rayuwa hakuri akan abubuwan da ka iya faruwa na zamantakewar yau da gobe hakuri akan abin da ka iya faruwa na sabani hakuri akan wani yanayi na rayuwa da za a iya shiga na rashin ko na kunci ko na rashin lafiya kawaici da jurewa da jin cewa ana yi ne duka domin neman yardar Allah sai daga cikin magabatan wannan al'umma ana ba da tarihi irin yanda ya kafa misali na hakuri akan abin da ya shafi zamantakewarsa da iyalinsa wanda hakuri ne da ya kai idan za a ba da labari ko za a ba da tarihin wannan bawan Allah to lallai a ce an kasa kunnuwa an saurari irin yanda ya jajirce ko ya jura yayi hakuri wanda yake mai girman gaske a tsakanin mu'amalar shi da iyalinsa wanda ta kai ga har aka yi mishi tambaya shin wani aiki ne kake ganin ka aikata wanda kake sa rai cewa da wannan aiki da ka aikata Allah madaukakin sarki zai yi maka rahama da shi yanzu in an tambayi mutum an ce me aikin da kake ganin da shi in Allah ya yarda Allah ya karba maka zaka dace dole zaka duba wani aiki ne mai tsada da kake ganin ka jajirce a gurin yin sa ka dage ka yi shi bisa neman yardar Allah madaukakin sarki dan haka shi wannan bawan Allah wanda yake da suna Abu Usman An-Naisaburi yake cewa wata mata ce ta zo wurin sa ta same sa sai ta ce mishi wani ni kam ina da sha'awar a ce kai ne ka zama mijina ka aure ni da ta hada shi da Allah akan wannan bukata tata sai amsa mata da cewa to zai aure ta sai ta je ta sanar da mahaifinta mahaifinta yazo yana munna aka taro aka yi aure aka dauki amarya aka kai ta gidan miji ba tare ba da ya ga wannan matar a zahirin ta irin ganin da ya halatta mai neman aure yayi ma wa mace domin ganin abin da zai ja hankalin shi zuwa gare ta a matsayin matar da zai aura ba kamar yadda shari'a ta bada dama bisa iyakoki da ka'idoji da haka sai da aka yi wannan aure mata tana shigowa an kawo mace gidan shi bude idan da zai ya ga wannan mata sai ya ga wannan mata makauniya ce kun ji matsala daya matsala ta biyu tana da tawaya a tafiyar ta ma'ana kusan za a ce gurguwa ce kun ji matsala ta biyu matsala ta uku kuma tana da tashwihi ma'ana tana da wata abu wani abu da za a iya cewa kamar tawaya ko matsala abin da ya shafi halitta waɗannan matsaloli guda uku su yana ci wannan matar amma saboda hakuri din na wannan bawan Allah da yanda ya dauka bari ya nemi yardar Allah akan wannan baiwar Allah tunda Allah ya sanya ita mai son shi ce haka ya hakura ya tura yake rayuwa da ita masu ba da tarihi wannan abu suka ce tsawon shekaru 15 yana zaune da ita a wannan yanayin yace bai taba jin ko so ɗaya yana son ta a zuciyar shi irin yanda yake namiji zai so mace ba amma haka ya ci gaba da hakuri yana zaune da ita a wannan yanayin har sai da tai wannan shekaru 15 da shi Allah ya dauki rayuwa da haka ana tambayar shi wani aiki yake ganin Allah zai karba mishi wannan aiki ya sa shi a aljannin saboda shi sai ya bada wannan misali ku duba ku ga irin hakuri da juriyar da yayi na zamantakewa da ita ba fa magana ake ta mu'amala ko wani abu abinda ba ka so to ina ga kuma abin da yake na mu'amala ko wata jarabawa da za a shiga ta rayuwa lallai ne mace ta zamanto mai hakuri mai jajircewa akan neman yardar Allah madaukakin sarki cikin rayuwar aurenta domin da wannan ne ake sa ran cewa za ta kai ga gaci
dole ne za a yi shiri da su ni ba yanda za a yi inda dai ana samun shiri ne
abu kusan na ƙarshe da dole za a rufe da shi saboda yanayi na lokacin sallar magriba ya karato ƴan uwata ki sani cewa a rayuwar auren ki ke sutura ce ga mijinki mijinki sutura ne a gare ki malamai suka ce idan da Allah madaukakin sarki ya ce munna libasun lakum wa antum libasun lahum sutura ne da zaki dange mijinki daga abin da yake da bukatuwa da shi na ya mace a matsayin sa na dan adam sannan ke sutura ce da zaki zamanto kin kare mijinki daga dukkanin wani aibu da wannan sa zai iya ganin sa da shi ya kyamace shi ko a muzanta shi da shi ke sutura ce na abin da yake mijinki yake nema ko yake so na sirri da zamantakewar aure to karki fitar da shi ki zamanto mace wadda take ta san kanta kuma ta san wane ne mijinta kuma ta san matsayin sa ba komai ne idan yana faruwa a gidan aure ya kai a dauka a bada labari ba kuma labarin ma idan ya kai a fitar da shi to ba kowa za a ba wa labarin ba sai wanda ya kamata da haka mace a gidan aure abin da aka tanta da shi shine sirri da kare ki zaman to asirin cikin gidan ta asirin cikin gidan ki ba komai naki da dadi da aka san sa a faranti zaki kasa kowa ya yi ba dole ya kasance kin san ina zaki sa bigiran maganganun ki idan zaki domin rayuwar auren ki sirri ce aminci ce karki kasance mace wanda take fallasa mijinta yana daga cikin musibar da yanzu yake a rayuwa da zamantakewa ta yanzu wasu matan ba ma magana ake ta yau da gobe ba har mu'amala da zamantakewa ta auratayya abin su dauka su tona asirin ta ne su bada labari a kawaye ko a waya ko a chatting ko a hira idan ana suna ganin kamar wani abu ne na burgewa na fashion ni mijina yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza wai yake nuna tana da mamaye wata san cewa wannan mummunar dabi'a bace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lissafa ma abotanta a cikin mafiya sharrin mutane a ranar gobe kiyama yace mijin da zai yi mu'amala da matarsa mu'amala ta aure kuma ya fito ya zo yana tona asirin yana faɗa yana cewa an yi kaza an yi kaza ko kuma matar da irin wannan zai gudana tsakanin da mijin da ta fito tana faɗa tana an yi kaza an yi kaza da ka ci kuka da kanki da irin wannan mummunar ɗabi'a da kusan za a ce yanzu zamani ya maida ita kamar ba komai ba saboda tasirin wayoyi da wasu abubuwa makamanta haka dole rayuwar aure sai kin ba da sirri kin mata katanga ta kariya ta yanda ko da wani abu zai fitowa da zai iya zama towa matsala ne ba zai ci nasara a kan ki cikin sauki ba saboda ni ba kowa ne ya san cikinki ba ba kowa ne ya san matsalarki ba kawayen nan da kike gani ba fa kowace bace ba in tana ha 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 tana miki murmushi tana dariya har cikinta bane ba rayuwa ta yi lalacewa da yanzu dan uwa ma wasu abubuwan sai mutum yana taka don san din me zai fita na matsala ko na rashin matsala domin in matsala ce sai ai ta izaki akan ka baki sani ba in kuma dadi ne sai ki hura wutar tashi da hasada a zuciyar wanda kike gaya ma baki sani ba dan haka ki san biki ne da dubin da za ki saka maganganun ki ba wa rayuwar auren ki kariya da kulawa ta musamman wanda wannan yana daga cikin cikar mace da sanin kimar kanta da darajar ta a zamantakewa ta aurataiya saboda yanayi na lokaci yanda na faɗa kusan ma kamar an yi kira sallar magruba zan dakata a nan ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya sanya albarka a wannan aure waɗannan amare Allah madaukakin sarki ya ba su dukkanin alkhairin da ya tanada wa ma'aurata ya kare su daga dukkanin abin inda ake yi a rayuwa ta aure ya azurta su da zuriya tayyiba ƴan matanmu da matasanmu waɗanda ba su aure ba Allah madaukakin sarki ya azurta su da abokan zama na kwarai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.